الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يمتنا لهدي بيوغ وطن رمضان hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1446 wanda ce daidai da 2 ga watan 3 miladiya ta 2025 kamar yanda tafsiri na wannan shekara muka fara gabatar da shi daga jiya wanda yau shine majalisin mu na 2 kuma muna cikin sabo sura da muka shiga suratu Ali Imran wanda mun karanta ayoyi kamar guda 6 a cikin tajiya binda mun yi fassarar da take ta gaggawa to amma dai insha Allah darussa da muke so mu ji daga cikin wannan ayoyi da muka karanta insha Allah ba mu ji su a yau bayan karatun abinda zamu fassara yau insha Allah ta'ala da aka zamu tashi ne daga aya ta 7 a cikin wannan sura da albarka Allahumma subhanahu
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه سيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد
ممتاز ayoyin da muka karanta jiya bayan shimfiɗa da muka yi game da wannan sura wato adadin ayoyinta inda aka saukar da ita babban jigonta wasu daga cikin abubuwan da ta kunsa to za mu kuma kalli waɗannan ayoyi na jiya game da irin darussan da waɗannan ayoyi suke ɗauke da su wanda ake so mu ɗauka mu yi aiki da su farko dai Allah maɗaukakin sarki ya buɗe wannan sura da wasu haruffa guda uku wato wanda ake kira al-huruful muqatta'a wanda wata daga cikin fassarar da malamai suka yi akwai ayar da Aramba ya karanta yau minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutashabihat wasu malaman sun fassara mutashabihat din da irin waɗannan huruful muqatta'a amma dai mun ji akwai malaman da suka tafi akan Allah ne kadai masani game da ma'anar waɗannan harufa guda uku da ire-irensu wasu malaman kuma sun ce a'a ba za a rasa wasu ma'anoni da waɗannan harufa suke ɗauke da su ba wajen ƙoƙarin fito da ma'anonin to nan ma malamai sun samu saɓani wasu sun faɗi kaza wasu sun faɗi kaza a ƙarƙashin waɗannan harufa guda uku wanda su ne waɗanda aka buɗe wannan sura da su aya ta farko babban darasin da muke suke ɗauke da shi shine raddi ga masu ƙaryata alƙur'ani waɗannan harufa guda uku raddi ne kai tsaye ga waɗanda suke ƙaryata alƙur'ani suke ganin cewa alƙur'ani ba daga Allah subhanahu wataala yake ba shine Allah maɗaukakin sarki ya ƙalubalance su da cewa idan har wannan littafi alƙur'ani ba daga Allah yake ba wai ku larabawa ne kuma kun keto wani lokaci wanda kasuwar adabi tana ci a zamanin don haka me zai hana ku ma ku kwatanta ku yi amfani da basirarku haruffan nan dai da su kuke magana haruffan nan da su kuke rubutu to me zai hana kuma in littafin nan na alƙur'ani ƙagagge ne ku ƙago shi mana kuma za ku iya ƙagowa Allah maɗaukakin sarki ya ƙalubalance su cikin suratul baqara Allah ta'ala ya ƙalubalance su cikin suratul yunus Allah maɗaukakin sarki ya kuma ƙalubalance su a cikin suratul hud Allah maɗaukakin sarki ya yi musu Allah ya tsina uwar mai ƙarya cikin suratul isra ya nuna cewa ba za su iya ba ko da za su haɗu masu fasaha na cikin ƙauyuka larabawa da masu fasaha su na cikin birane da wayayyu gaggu game da wannan harshe na larabci ko da za su haɗu su yi kama kama su taimaki juna don su kawo ko da sura guda ɗaya komai gajartata wadda in an kalle ta za a ga hikimomin ayar fasahar da ke cikin ayar balagar da ke cikin ayar umarni da hanin da ke cikin ayar yayi daidai da alqur'ani Allah ya ce ba za su iya ba da haka wannan aya ta farko babban wato ƙalubale ne Allah maɗaukakin sarki ya jefa wa kafiran da suke jingina alqur'ani zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ba daga Allah yake ba a cikin aya ta biyu Allah maɗaukakin sarki ya faɗi suna wanda yake alani wanda an kawo shi babu buƙatar wani sharhi ko ƙarin bayani Allah la ilaha illa hu kaga sai kuma aka sake gaya mana raddi ne shi kuma nan akan nasara musamman nasara najran ko kuma kace raddi ne ga kafirai har da kuma kiristocin da suka zo wajen tattaunawa da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam game da cewa Isa dan Allah ne su suna ganin wato ko kuma kace salisu talata ma'ana shi Isa dayan alloli ne guda uku Allah Allah Maryam Allah Isa Allah wal iyazu billah ta'ala Allah an zalika uduwan kabira da haka tunda suna da wannan da'awar to shine sai Allah madaukakin sarki bayan wa'incan huruful muqatta sai ya ce Allah Allah
wanda kalmar Allah al-ma'bud kenan abin bautatawa wane ne abin bautar shine Allah la ilaha illa huwa wanda babu wani abin bautawa bisa cancanta sai shi kenan dukkan wani mai bautar wani ba Allah ba to ya dauki haƙƙin da ba nasa ba ya bashi da aka hatta su kansu da suka riƙi Isa alaihi salam a matsayin dan Allah ko a matsayin Allah to lalle sun yi wa Allah ganganci sun kuma shiga hurumin da ba nasu ba sun dauki haƙƙin da ba na Isa ba alaihi salam sun bashi da aka duk wani mai bautar wani ba Allah ba dutse ne wata ne rana ne a masu bautar Isa masu bautar mala'iku masu bautar Uzair dukkan wa'annan suna bautata wa wa'anda ba su cancanci bauta ba domin duk wanda ya cancanci bauta yana sufantuwa da wasu sufofi kamar haka al-hayyu al-qayyum shi sa sai Allah ta'ala ya rufe ayar da al-hayyu al-qayyum ma'ana Allah madaukakin sarki shine ubangijin da ya cancanci bauta babu wani wanda ya dace a bautata masa sai shi me yasa saboda yana da wata sifa ta kamala al-hayyu wato yana da sifar al-hayyu suka ce wannan sifa ta al-hayyu da al-qayyum waɗannan sufofi ne waɗanda suka kunshi ragowar sufofin Allah na kamala gabaki daya in ka kawo al-hayyu to ta kunshi sufofin Allah na zati irin su ji irin su gani irin su magana da makamantan ire-iren waɗannan wannan dukkaninsu suna komawa ne ƙarƙashin al-hayyu kamar yanda al-qayyum ita kuma wannan sifa ce da take ɗauke da dukkan wani aiki na Allah madaukakin sarki da haka sai suka ce waɗannan sufofi babu wani mahaluki ko kuma babu wani abin bauta da yake da su sai Allah subhanahu wataala kenan duk wani wanda ake bautatawa an bautatawa wanda ko ana bautatawa wanda da matacce ne aka samar da shi bayan an samar da shi aka kuma rasar da shi da aka bai cancanci bauta ba ana bautatawa al-hayyu wanda rayayye ne laysa li awwaliyati ibtida wanda rayuwarta sa bata da farko na farkon da bashi da farko walaysa li akhiriyatih inqida kuma bai da ƙarshe wannan shi ya kamata a ce ana bauta shi ya cancanci bauta wanda yana nan tun fil azal yana nan har abada sannan yana da wata sifa ta al-qayyumiyya ayyuka wanda zamu ji wasu daga cikin ayyukan Allah madaukakin sarki wannan sura ta kawo mana wasu daga ciki dan haka abu na biyu bayan raddi wato ga nasara sannan wannan sura ko wannan ayoyi da muka karanta sun tabbatar da cewa Isa alaihi salam ba Allah bane sannan wannan sura ta tabbatar da sufar alhaya da alqayyumiyya ga Allah subhanahu wataala sannan a cikin wannan sura ko wannan ayoyi da muka karanta mun ji ashe akwai bambanci tsakanin nazzala da anzala kaga Allah ta'ala sai ce nazzala alaykal kitab bil haqq musaddiqan lima bayna yaday sai ce wa anzalat tawrata wal injil suka ce nazzala yana da ma'anar saukarwa kadan kadan wa nazzalnahu tanzilan wato saukar da abu kadan kadan wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila da aka saukar alqur'ani kadan kadan shine nazzala shi ba kaman sauran littafan da Allah ta'ala ya saukar ba wanda su anzala shi sai ce wa anzalat tawrata wal injil ita injila lokaci guda aka saukar da ita ga annabi Isa alaihi salam kaman yanda aka saukar da at-taura jumlatan wahida ga annabi Musa alaihi salam da aka alqur'ani shine littafin da ya sauka munajjaman kadan kadan cikin shekara 23 da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi 13 a makka 10 a madina a cikin waɗannan shekaru 23 aka dinga saukarwa annabi sallallahu alaihi wasallam alqur'ani to shine sai aka ce nazzala alaikal kitab sannan alkitab kusan dukkan malaman tafsiri sun hada kan cewa alqur'ani yake nufi al din nan kuma ahadiyya ce min qablu hudan linnas wato wa anzala at-taurata wal injil shi littabun alqur'ani kenan yana da wata sifa musaddiqan lima bayna yadayhi littafi ne wanda ke gaskata littattafan da suka gabace shi sannan sai Allah ta'ala ce ya saukar da in at-taura da injila min qabl kafin a saukar da alqur'ani hudan linnas kafin saukar alqur'ani at-taura littafi ne da aka saukar dan ya zama shari'a ga mutane injila littafi ne da aka saukar dan ya zama shari'a ga mutane amma bayan saukar da alqur'ani to alqur'ani shine littafi tilo wanda yake shari'a ga mutane bayan saukar da shi ayi shafe sauran littafan da suka gabace shi bi shari'atihi kullu shara'i'a tunsakhu kamar yanda wani ainihin wato mawaki yake cewa da haka daga cikin abin da muka fa'idanta waɗannan ayoyin shine at-taura da injila ashe su ma littattafai ne da aka saukar da su dan su zama shari'a ga mutane amma bayan saukar alqur'ani to alqur'ani yanzu shine ya zama shari'a yanzu ba za a samu wani mutum ya rungumo at-taura yace shi da ita zai aiki ba ko a samu mutum ya dauki injila yace da ita zai aiki wannan abu ne wanda saukar alqur'ani ya shafe hukunce hukunce ya kuma shafe wa'incan littattafan yana daga cikin sunayen alqur'ani da muka samu a cikin ayoyin jiya al-furqan wato littafi mai rarrabewa littafi raba gardama mai bambancewa tsakanin tsaba da tsakuwa ya gaya maka ga gaskiyar ya kuma gaya maka ga inda ƙarya take littafi ne wanda yake bayani da fashin baki game da tauhidi da shirka littafi ne mai bayani daki dake wajen bambance maka tsakanin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da bid'a tsakanin daidai da kuskure to da haka wannan yana daga cikin sunayen alqur'ani al-furqan daga cikin abinda muka fa'idanta a darussan ayoyin jiya shine tabbatar da ilimi ga Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki yana da cikakken ilimi cikakke ta kowace fuska dukkan wani mai ilimi to iliminsa nisbi ne ya danganta ya san abu kaza dangane da abu kaza shi masani ne amma dangane da abu kaza shi jahili ne dangane da abinda ya karanta shi mai ilimi ne a wannan bangaren bangaren da bai karanta ba in ana magana sai ya zama wani baubawa baya fahimta komai to shi ilimin Allah madaukakin sarki ilimi ne shamil wato shi ilimi ne shakundum ta kowace fuska ta yanda babu wani abu da yake badda bani ko ya badda sawu ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya kasa gane shi ko ya kasa fahimtarsa babu wannan abun ko a sama ko a kasa shi sai ce inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama babu wani abu da ke buyarwa Allah madaukakin sarki a kasa in aka ce a kasa ya shafi cikin teku cikin koguna cikin kan tsaunuka da kuma ainihin tudun ƙasa babu wani abu a cikin teku komai zurfin tekun da zai kuya ga Allah madaukakin sarki da haka Allah madaukakin sarki yana da masaniya game da wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habatin fi zulumatil ard wala ratabin wala yabisin illa fi kitabin mubin Allah madaukakin sarki yana da cikakken ilimi babu wani abu da yake buyarwa Allah madaukakin sarki a cikin wannan akwai yin ishara da hannunka mai sanda ga mu bil adama cewa mu yi kyakkyawan aiki ashe duk abin da muke yi Allah yana sani duk aikin da ka aikata Allah madaukakin sarki ya san ka aikata ya san lokacin da ka aikata ya san a inda ka aikata in aikin da'a ne ya sani inda nufin Allah ka aikata wannan da kyakkyawan niyya da ikhlasi Allah ya sani in kayi da wata manufa da kake so ka cimma ta duniya ko kana so ka burge wasu mutane ko kana neman yardar wasu mutane da wannan aikin ko kana so a yaba maka akan wannan aikin Allah ya sani alimun bi zati sudur masani ne game da abin da ke cikin kirazan mutane da haka Allah madaukakin sarki babu wani abu da yake bace masa ko yake koyar masa cikin ayyukan da muke aikatawa. Allah madaukakin sarki yana son kayar ayyukan bayi, yana daga cikin qayyumiyya, sifar qayyumiyya da aka ce al-qayyum, can an ce al-hayyu rayayye ne, sai aka ce al-qayyumu tsayayye, tsayayye da zatinsa, shi bai buƙatar wani ya tallafa masa, bai buƙatar wani ya agaza masa, shi yake ɗaukar kansa da kansa subhanahu wa ta'ala, sannan kuma shi ne mai ɗaukan nauyin bayinsa, shi ne al-qayyum, shi ba mai ɗaukan nauyinsa amma shi ke ɗaukan nauyin kowa, bai buƙatar agaji ko tanyan wani, amma kowa da kowa yana neman tanyo da agajin Allah subhanahu wa ta'ala, shi ne al-qayyum, bai buƙatar komai a wajen kowa, kowa yana buƙatar komai a wajensa, shi ne al-qayyum. To daga cikin wannan sifa ta sa ta al-qayyum, sai ya ce huwa alladhi yusawwirukum fil arham kayfa yasha, wannan yana daga cikin aikin Allah, shi ne wanda yake suranta ku a cikin mahaifa yanda Allah madaukakin sarki ya ga dama, shi ne al-musawwir, shi yake suranta mu a cikin cikin mahaifanmu, mataki matakin nan da dan adam ke dauka daga nutfa to alaka, daga alaka mudghatan fakasawna al-izama wa annan yake cewa mudghatan fakasawna al-izama lahman thumma ansha'nahu khalqan akhar wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Wa'annan matakan da dan adam yake dauka, mace ce, namiji ne, gurgu za a haifa, mai kafa ne, makaho ne, mai gani ne, kurma ne, mai ji ne, mai shanyayyar gaba ne, mai lafiyayyar gaba ne, mai katon hanci ne, mai siriri ne, mai babban baki ne, mai katon kai ne, wannan shine yusawwiru huwa alladhi yusawwirukum fil arham, shi yasa ba so ka aibata dan adam dan ba shi da wani aiki da ya wajen halittar kansa, Allah ne ya halicce shi a yanda ka ganshi, da haka kamar in ka aibata halittar dan adam da Allah kake, domin gashi ya ce huwa alladhi yusawwirukum fil arham kayfa yasha, shi ne wanda yake suranta ku a cikin iyayenku mata yanda ya ga dama, wani dogo, wani gajere, wani mai fadi, wani siriri, wani fari, wani baki, wani mai arziki, wani talaka, wani malami, wani jagiri, wani basarake, wani wanda ake shugabanta, wani shaki, wani salihi, wani mai haƙuri, wani mai ainihin wato fishi, yusawwirukum fil arham kayfa yasha, sai Allah ta'ala yake so ya sake gaya maka wanda ya kamata mai irin wannan aikin, to babu wanda ya cancanta a bautata masa sai shi, sai ya ce la ilaha illa huwa al-azizul hakim, babu wani fa wanda ya cancanta a bautata masa sai mai irin wannan aikin da kake jin wasu daga cikin ayyukansa ana karanta ma, al-aziz kuma shi ne wanda ya fi ƙarfin kowa, ya fi ƙarfin kowa, sai dai yakan yi talala ga zalimai, inna allaha la yumli lidh-dhalim, yakan yi talala az-zalimi ya dinga jin zaransa ya ga yaki tsinkewa, wannan kuma talala ce daga Allah madaukakin sarki, amma babu wani wanda ya fi ƙarfin Allah madaukakin sarki, sannan Allah madaukakin sarki ya siffantu da siffa ta izza, ya siffantu da siffa ta hikima, Allah madaukakin sarki yana da izza, shi yasa duk wanda ya siffantu da izza Allah madaukakin sarki yana wulakanta shi, Allah madaukakin sarki yana karya shi, kamar yanda yazo a cikin hadisin Qudsi yace ji da isa wannan siffa ta ce, duk wanda yace zai aru wannan siffar ya yafa, Allah yace sai na karya gadan bayansa, Allah yace sai na kaskantar da shi, sai na wulakanta shi, dan siffa ce ta Allah, sannan daga cikin siffofin Allah akwai gwaninta, shi yake yin abu da hikima ya kuma ajiye abu a inda ya dace a ajiye shi subhanahu wataala. Wannan kaɗan daga cikin abin da muka ɗauka kenan na darussa a ayoyin da muka karanta jiya, za mu shiga cikin ayar da malam ya karanta mana yau, faɗin Allah subhanahu wa ta'ala, huwa alladhi anzala alaykal kitab, huwa shi Allah madaukakin sarki shi kadai shi ne wanda alladhi anzala alaykal kitaba, wanda ya saukar maka da wani irin littafi, littafin da ba a yi irinsa ba, ba kuma za a sake yin irinsa ba, littafin da duk wanda yake so ya ɗaukaka shi yake riƙewa, littafin da gwargwadon rashin ko in kula da shi gwargwadon ainihin kaskantar bawa da wulakantarsa a gidan duniya da lahira. Littafi ne mai kunshe da halal da haram, littafi ne mai kunshe da maslahar dan adam ta duniya da ta lahira. Babu wani abu da dan adam ke bukata na maslaharsa ta duniya da wannan littafi bai kunsa ba. Babu wani abu wanda zai taimaki mutum a rayuwarsa ta duniya ya taimake shi a lahira face akwai a cikin wannan littafi. Dakan littafi ne wanda Allah ta'ala ya saukar da shi alaika, wato gare ka, wallazi anzala alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat. To shi wannan littafi alqur'ani an saukar da shi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fiyayyen littafi kenan da aka saukar da shi ga fiyayyen annabawa da manzanni zuwa ga fiyayyen al'ummomi ta hanyar fiyayyen jakada mala'ika Jibril. Shi sa wannan littafi, wato in ka kalli silsilar wannan littafin kai ka san in kana san kanka da salama rike littafin nan ya kamata kai. Bai kamata a ce kana da rabo marar yawa game da wannan littafin ba, kamata ya a ce ka so mafi tsoka kana da shi game da wannan littafin. Littafi ne wanda babu irinsa a da, kuma babu irinsa yanzu, har a nada kasa ba za a sake yin littafi irinsa ba. Domin wanda aka aiko da littafin mala'ika Jibril ya zo ya kawo wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a isar da shi zuwa ga kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas, shine al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To shi wannan littafin Allah madaukakin sarki ya ce ayoyinsa sun kasu kashi biyu. Minhu, daga cikin ayoyin ayatun muhkamatun, akwai wasu ayoyi masu bayyanannun ma'anoni, ma'anoninsu a bayyane suke. Hunna ummul kitab, kuma waɗannan ayoyin muhkamat ɗin waɗanda ma'anarsu a fili take, irin waɗannan ayoyin na farko su suka fi yawa a cikin alkur'ani, kuma su ne asalin littafin, su ne makomar alkur'ani. Wa ukharu mutashabihat, Allah madaukakin sarki ce akwai kuma wasu ayoyin mutashabihat masu rikici, masu rikitarwa. Fa amma alladhina fi qulubihim zaygun, amma kuma waɗanda a cikin zuciyarsu, a cikin zukatansu akwai karkata zuwa ga wato san zuciya, fayattabi'una ma tashabaha, to zaka ga suna bibiyar ma tashabaha minhu, abinda yake da rikitarwa daga cikin ayoyin alkur'ani. Ibtigha alfitnati, dan neman fitina. Wa ibtigha ta'wili, dan neman hakikanin fassararsa. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah, babu wanda ya san hakikanin fassararsa sai Allah. War rasikhuna fil ilm, masu zuzzurfan ilimi, yaquluna, suna cewa amanna bihi, mu kan mun yi imani da shi alqur'anin gabaki daya, da waɗancan ayoyi muhkamat, da waɗannan ayoyi mutashabihat, duk mun yarda, mun amince, mun gamsu. Kullun min inda rabbina, dukkaninsu daga wajen ubangijinmu suke. Wa ma yadhakkaru, sai ne babu mai wa'azantuwa, ko an ja ayoyi ko an fassara su, an yi bayani dalla-dalla, filla-filla, daki-daki, yanda kowa ya gane ya fahimta. To ba kowa ne yake wa'azantuwa da karatu ba in an yi, ba kowa ne yake wa'azantuwa da wa'azi ba in an yi, illa ulul albab, sai masu lafiyayyen wato hankali. Duk wanda kaga an masa wa'azi ya dauka hankalinsa lafiyayye ne. Allah ta'ala ya tabbatar da haka a cikin wannan aya, ta ba masu daukan wa'azi in an yi musu, sai masu lafiyayyen hankali. Rabbana, Allah ta'ala ya ce rabbana, ya ubangijinmu, la tuzigh qulubana, kada ka karkatar da zukatanmu, ba'da idh hadaytana, bayan ka shiryar da mu, wa hab lana min ladunka rahma, ya Allah kai mana baiwa, kai mana kyautar rahama daga gare ka, innaka antal wahhab, domin kai ya Allah madaukakin sarki mai yawan baiwa ne, Allah kai mai yawan kyauta ne. Rabbana, ya ubangijinmu, innaka jami'un nas, kai ne mai tattare mutane ne, yaumin la raiba fi, a wani yini wanda babu taba ba ko kokonto a cikinsa. inna Allah la yukhliful mi'ad, lalle Allah madaukakin sarki baya saba alkawari. Wannan ayoyi guda uku, Allah ta'ala ce huwa alladhi anzala alaykal kitab, huwa wahdahu alladhi anzala alaykal qur'an minhu ayatun wadihatud dilala hunna aslul kitab alladhi yurja'u ilayhi inda lishtibah. Wato Allah madaukakin sarki shi ya saukar maka da waɗannan, wato shi ya saukar maka da alqur'ani. A cikin alqur'anin akwai wasu ayoyi hujjojin su, bayanan su, hukuncen su filla filla suke, da an yi karanta su an fassara maka zaka gane. Ba su da rikirkitarwa, ba su da rudarwa. Kuma waɗannan ayoyin ire-iren su su ne asalin alqur'ani, ma'ana su ne makomar alqur'ani. Kenan koda ka ci karo da waɗancan ayoyin masu rikirkitarwa, in kana so ka gane menene hakikanin ma'anarsu, kana son wannan rikicin ya kau daga kwakwalwarka, komar da ayoyin zuwa waɗancan muhukamat din, zaka gane me Allah ta'ala yake nufi. Wa yuraddu ma khalafahu ilayhi wa minhu ayatun ukhra wa ukhra mutashabihat. Akwai wasu ayoyin kuma masu ma'ana fiye da daya, ma'ana su ayoyin alqur'anin akwai masu falan daya, fassara ɗaya suke ɗauka. Duk wanda ya zo fassara ba yanda ya iya qul huwallahu ahad, ba yanda ka iya. In ka zo fassara kenan ka ce Allah shi kadai ne. Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wannan aya sura mun kamaci, duk wanda ya karanta ko karamin yaro ya fahimci me yake nufi. Ba wanda zai zo ya fassara ma qul huwallahu ba da wannan fassara ba ka fahimce shi. To akwai ayoyi masu irin wannan. Sannan akwai wasu ayoyin wanda Allah ta'ala yana so ya jarrabi wasu wanda zai halakar da su ta hanyar bata da batar da mutane ta hanyar ayoyi mutashabihat. To su kuma mutashabihat ayoyi ne waɗanda suke ɗaukan ma'ana fiye da ɗaya. Su ake kira mutashabihat ayoyi ne da suna ɗaukan ma'ana biyu ko uku, lafazinsu zai iya ɗaukan kaza, zai iya ɗaukan kaza, zai iya ɗaukan kaza. Ko a Hausa ba za a rasa irin waɗannan maganganu masu harshen damo. Shi yasa in za ka yi magana ba a so ka yi mai harshen damo, don kar a fahimce ka ba daidai ba. Na taɓa ba da wannan misalin a wani karatu da muke yi a wani littafi na usulus sunna. Na ce yanzu da Turanci na ce call me a taxi driver. Call me a taxi driver. A lokacin da muke tattaunawa na ce me kuka fahimci fassarar wannan, sai wani ya ce abinda wannan sentence din yake nufi shine ka kirawo min dan tasi, ma'ana je ka kirawo min mai yin hayar tasi. Wani kuma sai ya ce a'a, ka dinga kira na dan tasi. Kaga sentence guda ɗaya ne, sentence ɗaya ne, kuma duk kowanne mutum ya fassara zai iya ɗaukan haka. Ka dinga kira na dan tasi zan ce call me a taxi driver, je ka kira min dan tasi zan ce call me a taxi driver. Wannan jumla ko wannan sentence ta zama mutashabiha. Yanzu ni da na faɗa na ce call me a taxi driver, to sai ka dawo ka ce da na kama hanya zan kira dan tasi, sai kuma nake tunanin kamar ma'anar kana nufin ko kai zan dinga kira dan tasi me kake nufi. Yanzu kaga sai na ce a'a, ina nufin ka je ka kira min dan tasi. Yanzu na fitar da kai daga cikin rikici. Ko kun fahimci wannan? Na kawo mana wannan dan ku gane ma'anar wannan ayoyin da muke karantawa, cewa akwai ayar da take ma'anar ta ɗaya ce, akwai ayar da kuma tana ɗaukan ma'ana fiye da ɗaya. An gane ko? Tahtamilu ba'dhal ma'ani, tana ɗaukan wasu ma'anonin da ma'ana mai kyau, da kila kishiyar ma'ana mai kyau ma duk za ta iya ɗauka. Wala yata'ayyanu al-muradu minha illa bi dhammiha ila al-muhkam. Yanzu ba zai taba yiwa ka gane wacce ma'ana Allah yake nufi ba, sai ka ɗauko wannan ayar da ta kirkitar ka mayar da ita zuwa ga waɗancan ayoyin wanda an gaya mana su ne asalin alqur'ani, sai ka ɗauko waccan ayar mutashabiha sai ka mayar da ita akwai kamus ɗinka na ayoyi muhkamat, sai ka kai musu ka ce to ga wata aya na ci karo da ita a cikin alqur'ani. kuma tana daga cikin ayoyin mutashabihat. Ina so ku ayoyin nan muhkamat ku yanke mata hukunci wace ma'ana Allah yake nufi a cikin ma'anoni. Fa ashabul qulubil marida az-za'iga, to irin waɗannan ayoyin waɗanda suke ɗaukan ma'ana fiye da ɗaya, Allah ta'ala ce masu zuciya mara lafiya, ma'abota zukata karkatattu, waɗanda zuciyarsu ta kamu da virus da ake kiransa zai, to su kuma lusu'i qasdihim, saboda irin mummunar manufarsu game da musulunci, mummunar manufarsu game da addini, mummunar manufarsu game da shi kansa Al-Qur'ani. Yattabi'una hadhihi al-ayati al-mutashabihat wahdaha, su ba ma ruwansu da waɗancan ayoyin muhkamat, ko da yaushe za ka ga suna rikirkitar da mutane ta hanyar kafa hujja da irin waɗannan ayoyin waɗanda suna ɗaukan ma'anoni fiye da ɗaya, mutashabihat. Allah ta'ala ce ya fahimce su, ya kuma san mummunar manufansu, suna yin haka ne ibtigha al-fitna, ay li yuthiru shubuhati 'inda an-nas, dan su tayar da kura, su motsa shubuha a wajen mutane, kai yudilluhum, dan su batar da mutane, walita'awilihim laha ala mazahibihim al-batila, da kuma fassara su daidai da mazhabobinsu, daidai da aqidunsu gurbatattu. Dama mutum yana da wata mummunar manufa game da addini, yana da gurbatacciyar aqida, kuma ya san duk wanda yake so ya kafa hujja, hujjarsa ta yi ƙarfi da Qur'ani yake kafa hujja, to sai ya koma ayan nan tana ɗaukar ma'ana biyu, ma'ana mai kyau, ma'ana marar kyau. To shi kuma yana da aqida marar kyau, sai ya kafa hujja da wannan ayar dan ta goyi bayan ma'anar marar kyau, dan ta goya wa aqidarsa wato baya. Ban sani ba ko kun fahimci me ake nufi anan, ina fata an gane. To sai Allah ya ce wala ya'lamu haqiqata ma'ani hadhihi al-ayat illa Allah, babu wanda ya san haqiqanin ma'anonin waɗannan ayoyin sai Allah. Wal mutamakkinuna fil ilmi, waɗanda suka samu imkaniya, suka nutsa cikin ilimi, suka zurfafa, suka samu kosasshen ilimi, ya kuluna, su zaka ji suna cewa amanna bi hadhal qur'an, mun yi imani da wannan alqur'anin, kulluhu dukkan alqur'anin, qad ja'ana min indi rabbina, yazo mana ne daga wajen ubangijinmu, ala lisani rasulihi, ta harshen manzansa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa yarudduna mutashabihahu, sai su mayar da waɗannan ayoyin da suke da rikicin ila muhkamihi, zuwa ga wannan ayoyin masu bayyananniyar ma'ana, dan a san hakikanin ma'anar da Allah yake nufi, tunda ayar ko lafazin yana ɗaukar ma'ana guda biyu. Illa an ya'afuna aw ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah, illa an ya'afuna aw ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah, idan mutun ya auri mace bai riga ya tare da ita ba sai ya sake ta, sai Allah ta'ala ya ce to a bata rabin sadaki. Illa an ya'afuna, sai Allah ya ce sai dai in sun yafe, aw ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah, man alladhi biyadihi 'uqdatun nikah. Wannan ayar mutashabiha ce, wasu malaman suka ce biyadihi 'uqdatun nikah shine miji, wasu suka ce biyadihi 'uqdatun nikah shine uba. In ban manta ba, kaman sayyidina Ali yana daga cikin wanda yace biyadihi 'uqdatun nikah, miji kenan, ma'ana sai in mijin ya yafe sadakin duka, yace ta rike shi, ba rabi kawai za a bashi ba, ya yafe duka. Ko kuma babanta yace a rabin ma da aka ce a bata sun yafe, shi mijin ya rike gaba daya. Duk da cewa wannan kaga babu cin karo tsakanin kowace ma'ana aka ɗauka, amma ina bada misalin cewa akwai ayoyi irin waɗannan wanda in ana ci gaba da karatu, insha Allah za mu dinga cin karo da irinsu, kuma za a ci gaba da ɗauko maka wannan ayar. Wannan ayar ita ce ki, ita ce mabuɗi ta mu'amalantar ayoyin Alƙur'ani. An gaya maka wannan ayar ka rike ta, ita ce za ta zama ma ƙa'idar fassara ayoyin Alƙur'ani, tunda a wannan aya mun fahimci ayoyin Alƙur'ani iri biyu ne, muhkamat, mutashabihat. Su muhkamat ba mu da rikici a kansu, don ma'anarsu a fili take. To in muka ci karo da mutashabihat, to mun ji ga ƙa'idar da Allah ta'ala ya sanya cewa a ɗauko mutashabihat ɗin nan amma yadda su zuwa ga muhukama dan musammi Allah yake nufi da wadancan mutashabihat din wa inma yafhamu wa yaqilu wa yatadabbaru almaani ala wajhiha as-sahih ulul uqul salima wa inda suke fahimta suke hankalta suke tadabburin ma'anonin ayoyin alqur'ani yanda suke bisa ma'anar su ingantacciya ba masu irin wannan fahimtar sai ulul uqul salima ma'abuta lafiyayyen hankali to wannan gabata ayatun muhkamat ibnu kathir rahimahullah yace Allah madaukakin sarki ya bada labari a cikin alqur'ani cewa ayoyin nan na alqur'ani muhkamatun ay bayyinatun wadihatud dalala lalti basa fiha ala ahadi akwai ayoyin da babu wanda suke rikirkitarwa ana karanta su an fassara kowa zai gane wa minhu daga cikin ayoyin alqur'ani ayatun ukhra akwai wasu ayoyin da ban fi hashti bahun akwai dar rikirkitarwa dalalati wannan kafa hujja da su ala kathiri minan nas akan wato a wajen da yawa daga cikin mutane ko kuma wasu daga cikin mutane irin waɗannan ayoyin suna rikirkitar da su فمن رد ما اشتبه الى الواضح منه وحكم المحكمه على متشابهه عنده فقد اهتدى duk wanda ya ci karo da wata aya mutashabiha amma ya dauko ta ya mayar da ita zuwa ga aya muhkama dan wannan ayar muhkama ta fassara me Allah yake nufi da wannan ayar da ta rikirkitar to duk wanda yake da wannan azancin to wannan shine wanda ya shirya Allah ka samu a cikin su wa man akasal in kasa wa man akasanka wato wa man akasa wanda kuma ya akasta haka in ya ci karo da aya mutashabiha me rikirkitarwa sai kuma ya mayar da ita zuwa ga aya me rikirkitarwa maimakon ya mayar da ita zuwa ga aya ko kuma to wannan shine wanda ya kife wanda bai hau kan hanya ba dan haka Allah ta'ala yace huwa alladhi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab malamai sun tattauna sun yi sabani game da almuhkam wal mutashabih wai me ake nufi da almuhkam dinnan me ake nufi da almutashabih an ruwaito daga cikin wato daga salaf magabata na kwarai fassarori da dama game da ma'anar waɗannan kalmomi guda biyu almuhkam da almutashabih wasu daga cikin malamai sun ce almuhkamat ayoyi muhkamai da ake nufi masu bayyananniyar ma'ana ana nufin nasikhuhu wa halaluhu wa haramuhu wa ahkamuhu wa hududuhu wa fara'iduhu ma yu'maru bihi wa yu'malu bihi in ka ji an ce aya muhkama ana nufin ayar da ita ce mai shafewa ba ita aka shafe ba ka san akwai ayoyin da an shafe su na san a tafsirin da aka yi a can cikin suratul baqara ma nan sakh min ayatin aw nusiya nati bi khairin minha aw mithliha an yi fashin baki game da annasku to sannan kuma can cikin suratul nahl insha Allah wa idha baddalna ayatan makana ayatin wallahu a'lam bima yunzil can ma an zo za a sake yin magana game da annasikh wal mansukh dan haka wasu malaman suka ce nasikh dukkan ayoyin da su suka shafe wasu ayoyin ba su aka shafe ba ayoyin da suke magana akan halal da haram ayoyin da suke bayani akan hukunce-hukuncen aure hukunce-hukuncen saki hukunce-hukuncen idda hukunce-hukuncen kasuwanci hukunce-hukuncen ainihin wato makwabtaka hukunce-hukunce ayoyin hukunce-hukunce da hudud wato wanda ya aikata kaza hukuncinsa kaza wanda ya kaza a yi masa kaza wanda ya kaza a yi mai kaza da abin da ya shafi farillai duk ayoyin da suke magana akan waɗannan su ake kira muhkamat ayoyin da aka yi umarni da su kuma ake aiki da su su ne muhkamat wasu malaman suka ce almuhkamat su ne ayoyin nan da suka zo cikin suratu al-an'am tun daga qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum har izuwa wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili da kuma ayoyin nan na cikin suratul isra wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya har zuwa ayoyin da suka biyo baya wanda waccan ayar tana kunshe da wajen hakoki guda goma ta cikin suratul al’am su kuma wannan cikin surutun isra tana kunshe da wasu haƙoƙi guda 18 to waɗannan wasu malaman suka ce su ake kira muhkamat nan za ka ji babu wani rikirkitarwa an zo ana ma bayanin waɗannan haƙoƙi to me ake nufi da al-mutashabihat wasu suka ce ayoyin da aka shafe ayoyin da ba a amfani da su an shafe su ko dai naskul hukm wa baqa'u tilawa ko naskul at-tilawa wa baqa'u al-hukm akwai ayoyin da an shafe hukuncin su amma suna nan ana karanta su a cikin alkur'ani akwai ayoyin da kuma hukuncin su yana nan amma kuma an shafe lafazin su a cikin alkur'ani babu su ba a karanta su yanzu amma hukuncin su yana nan tabbatacce ne wannan na gaya muku wannan wani karatu ne mai zaman kansa an je maganar nasikh wal mansukh ilan an je wa idza baddalna aya in Allah ta'ala ya sa mun je to a wannan gurin za a samu ƙarin bayani akan haka wasu malamai suka ce wannan shi ne والمقدم والمؤخر والامثال وسكتي حتى مثالي ده الله yake bayarwa wadannan duk suna daga cikin almutashabihat da alaqsar da wama yu'minu bihi wala yu'malu bihi da abubuwan da ake an yi imani da su amma ba a aiki da su kamar su ne wayancan ayoyin wanda suke an shafe su wasu ma suka ce mutashabihat su ne alhuruful muqatta'a kamar yanda dai isharar da su almutashabih هو الذي يقابل المحكم واحسن ما قيل هو ما قدمنا وهو الذي نص عليه محمد ابن اسحاق ابن يسار رحمه الله حيث قال منه ايات محكمات هن ام الكتاب فهن حجه الرب واسمه العباد ودنن ايويين ماسو بينانيار معنا سوني حجر اوبنجي كما سوني كاريا غباين الله ودب الخصوم والباطل kuma su ne ayoyin da suke tunkuɗe rigima da dukkan wata ƙarya laisa lahunna tasrifun wala tahrifun amma wudi'na alai su ne ayoyin da ba za a iya karkatar da su ba za a iya bankara su ba yanda Allah ya ajiye su sai dai ka mu'amalance su a haka ka kuma fassara su a haka amma su kuma almutashabihat fi sidiki laisa lahunna tasrifun wa tahrifun laisa lahunna tasrifun wa tahrifun wa ta'wil ibtala Allahu bihinna al-ibad kama ibtalahum fil halal wal haram Allah ya jarabci bayinsa da ayoyi mutashabihat dinnan kaman yanda Allah ya jarabci bayinsa da halal da haram Allah yusrafna ila al-batil wa la yuharrafna 'anil haqq wa lidha qala Allah ta'ala fa amma alladhina fi qulubihim zaygun فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله من سني بلوكتين ne tsara mun tuna to bari mu dan tsallaka wata gaba game da wato mas'alar ayoyi mutashabihat dinnan hadisi ya tabbata daga Imam al-Bukhari rahimahullah hadithi ne wanda uwar mu'minai Aisha Allah ya kara mata yadda tace wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan aya huwa allazi anzala alaykal kitaba minhu ayatun muhkamatin hadduwa karshe har zuwa wama yadhakaru illa ulul albab qalat nana Aisha tace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa idza ra'aita alladhina yattabi'una ma tashabaha min فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم duk sanda kuka ci karo kuka hadu da mutanen da ba su da aiki sai bibiyar mutashabihat na alqur'ani sai bibiyar ayoyin nan da aka ce in ma an ci karo da su to a mayar da su zuwa ga ummul kitab dan neman fassara su da bayanin su to in kaga mutun ya kago wata mazhaba ya kirkiro wata aqida ya kirkiro wata kungiya ya nemi wata aya mutashabiha yayi hujja da ita kai hattara da wannan in kaga mutun ya rungumo wata bid'a ba zai kawo ma nassi qarara da ya goyi bayan wannan bid'ar ba zai iya kawo maka aya tarwal kamar rana lokacin azhar ba zai iya kawo ma ingantaccen hadisi da yake goyen bayan wannan bid'ar ba amma sai dauko ma wata aya mutashabiha sai ya hujja da ita sai dauko ma wani hadisi mutashabih sai ya hujja da shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace in kun ci karo da mutanen da suna dauke da wata aqida in kaji suna ne suna kafa hujja akan aqidar sai kaji ayar da suka suke hujja da ita aya ce mai daukan ma'ana fiye da daya akwai ma'ana mai kyau akwai ma'ana marar kyau suna da aqida marar kyau sai suka dauko wannan ayar dan tai musu aiki ta goyi bayan su akan rubabbiyar aqidar da suka dauko su ta goyi bayan su akan rubabbiyar kungiyar da suke goyen baya sai su dauko irin wannan ayar sai su yi hujja da ita Annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan kuka yi arangama da waɗanda suke yiwa alqur'ani irin wannan karan tsaye sune waɗanda Allah ya ambata a cikin qur'ani sune wanda Allah ya ambata fa amman ladina fi qulubihim zaygun fahazaruhu manzo Allah yace ku yi hatara da su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku yi hatara da su to insha Allah za mu tsaya wa ma ya'lamu ta'wilahu dan ayar gaskiya kamar yanda na ambata wata ka'ida ce Allah zai ba mu wajen mu'amalanta ayoyin alqur'ani bai kamata a yi mata sauri a wuce ta ba tunda za ta taimaka mana za ta zama mana wata ainihin ka'ida da za mu dinga mu'amalanta ayoyin alqur'ani to gara ita mu daddale akan ta mu fitar da bayananta yanda malamai suka fitar dan wannan ka'ida ta zauna a cikin zukatanmu wajen mu'amalanta ayoyin alqur'ani insha Allah da aka tsawaita wanda aka yi insha Allah yana da fa'ida abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Amen. Amen.